Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalol da kuma niya muryar arewa. A kasar Ghana ana iya kama ma Alfa Radio Kumasi, za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. Muke farin cikin sake jan ragamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya wato INEC ta ce yawan jam'iyyu da mazaɓun wannan karo ya zarce na shekarun baya. Sannan Sulaiman Mumin Barma zai shigo da shirin na kasa. Har ila yau muna tafa da sharhin jaridun Ghana. Sai kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurare, ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaba Donald Trump ya dade jaddada goyon bayan da yake bayarwa kan fafutukar farfado da demokradiyya a kasar Venezuela a yayin wata tattaunawa da jagoran yan adawa Juan Guaido wanda ya ayyana kansa a zaman shugaban kasar. Sakatare ya da labarai ta fadar White House Sarah Sanders ta ce da Trump da Guaido sun himmantu ga ci gaba da tattaunawa da juna akai-akai don taimaka ma Venezuela wajen maido da zaman lafiya da sake maido da hulɗar bai ɗaya tsakanin ƙasashen biyu. Tun da farko a jiya Laraba, Trump ya ce shugaban Venezuela mai fama ya amince ya tattauna da wakilan jam'iyyar su Guaido don a warware dambarwar siyasar ƙasar ta kudancin Amurka. To amma ya gargadi Amurkawa da kar su je Venezuela har sai sun saurari bayanai na gaba. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da kafar Twitter jiya Laraba wajen sake sa kafar wando guda da bangaren leken asirin tsaron kasar. Yana mai shiririntar da bayanan da bangaren yayi akan ISIS da Korea ta Arewa da kuma Iran. A wasu jerin sakonnin Twitter, Trump ya alakanta wasu muhimman ci gaba da aka samu da namijin kokarin da yayi a yayin da yake yin watsi da shugabannin sashin leken asirin tsaron kasar da cewa marasa basira ne. A lokacin da na zama shugaban kasa, kungiyar ISIS gagarba dauce a Syria inda ta yi ta aika-aikata, amma daga baya an samu matukar ci gaba musamman ma cikin makonni biyar na baya-bayan nan. Abinda Trump ya rubuta kenan, ya kara da cewa nan gaba kadan za a kawar da daular ISIS wanda a baya ko mafarkin hakan ba a mayi. Shugabannin dogarawan tsaron gaba a Djibouti sun ce an gano gawarwakin bakin haure akalla 48 da suka mutu bayan da wasu jiragen ruwa biyu masu dauke da su suka tantsire a tekun Bahar Al-Ahmar ko Red Sea a turanci ranar Talata. Wani jami'i wanda ya buƙaci a sa kai sunansa ya gaya ma sashin Somaliyanci na muryar Amurka cewa mutane 16 ne ke cikin jirgin suka rayu. A wata rubutacciyar takarda kungiyar kula da kaurar jama'a ta ƙasa da ƙasa IOM a takaice ta tabbatar da adadin waɗanda suka rayu ɗin. Kungiyar ta IOM ta ce waɗanda suka rayu sun ce jiragen na ɗauke da jimlar mutane 130 lokacin da suke kan hanyarsu ta zuwa Yemen. Ta ce ba ta san cikakken bayanin wato asalin mutanen da suke cikin jirgin ba, to amma akasari 'yan Habasha ne ko Eritrea. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kungiyar tarayyar Turai EU jiya Laraba ta yi shakuletin bangaro da yunkurin Burtaniya na neman sake lali a daidaitawar da aka cimma kan sharuɗan ficewarta daga kungiyar EU. Yan majalisar wakilan dokokin ƙasar Burtaniya da daren ranar Talata sun kada ƙuri'a ta sake tura Prime Minister Theresa May zuwa Brussels inda za ta kokarta ta sa kungiyar ta amince da sharuɗa mafiya fa'ida na ficewarta a ranar 29 daga rukunin ƙasashe 28 na tarayyar ta Turai. To amma shugaban na EU Jean-Claude Juncker ya gaya ma 'yan majalisar dokokin ƙasashen EU cewa a yayin da zai saurari uzurin da me za ta gabatar na canza sharuɗan ficewar ta, wato ficewar Burtaniya da aka daidaita a kansu a ƙarshen shekarar bara, har yanzu daidaitawar da aka riga aka yi ita ce dai fiyayya kuma wadda za a taɓa iya cimmawa tsakanin ɓangarorin biyu. Amurka da ƙungiyar Taliban sun amince su kafa wasu kwamitoci biyu da za su tsara cikakken jadawalin ficewar Amurka da kuma NATO daga Afghanistan.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu. Kuma za mu fara ne daga Abuja, Najeriya, inda za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya, wato INEC, ta ce yawan jam'iyyu da mazaɓu a zaben Najeriya na watan gobe ya zarce na lokutan baya sosai, wanda sama da 'yan takara 23,000 ne ke takarar mukamai 1,558 a duk faɗin ƙasar. Ga Hassan Maina Kaina da cikakken rahoton daga Abuja.
We have the highest number or the largest number of political parties contesting in the election. We have the largest number of registered voters ever contesting in the elections. And we have the largest number of constituencies into which elections will be conducted.
Shugaban hukumar zaben Najeriya kenan, Professor Mahmud Yakubu, ke bayanin cewar yawan jam'iyyu da yawan masu zaɓe kana da yawan wuraren da za a gudanar da zaben ya zarce wanda duk aka taɓa yi a baya. Ma'anar hakan kenan akwai buƙatar a yi aiki wurjanjan. Akwai 'yan takara 73 da ke takarar mukamin shugabancin Najeriya. Za a yi zaben gwamna a jihohi 29 a Najeriya, kuma 'yan takara 1,068 ne ke takarar wannan mukami. 'Yan takara 1,094 ne kuma ke takarar zama sanatoci a mazaɓu 109. Kujerun 'yan majalisun tarayya kuma 360, mutum sama da 4,600 ne ke hankoron zuwa majalisar. 'Yan takara 14,600 ne kuma ke takarar kujerun majalisun jihohi
991
a jihohin Najeriya. A nan yankin babban birnin tarayya Abuja, inda hukumar zaben Najeriya ce ke gudanar da zaben kananan hukumomi, akwai 'yan takara 806 wanda ke takarar mukamai 68, wato ciyamomin kananan hukumomi guda 6 da kansiloli 62. A zaben da hukumar zaben Najeriya za ta gudanar a wannan shekara, akwai 'yan takara 23,000 wadanda ke takarar mukamai 1,558.
Making a total of over 23,000 candidates competing for 1,558 positions in 2019.
Na tambayi shugaban cibiyar raya demokradiya da cigaba a Najeriya, Dr. Kola Shatima, ko me zai ce kan wannan adadi?
Inda daya suna neman shugabancin kasar nan, amma idan mun duba ai ba za a wuce ko mutane biyu ko uku ba ake maganar su. Amma da idan da kin da gaskiya ake din da sauran da ko sun zo sun haɗe suka zo suka ba da wani babban hamayya ga sauran jam'iyyu din, ina ga cewa shi ya fi mafi alheri a kasar nan.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina, daga Abuja kuma bari mu leƙa jihar Kano, inda za ku ji cewa ƙasa da makonni biyu bayan da 'yan takarar gwamnan Kano a jam'iyyu daban-daban suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar gudanar da kamfe mai tsafta domin kaucewa tarzomar bangar siyasa, jam'iyyar PDP ta zargi APC mai mulki a jihar da hannu wajen tarzomar da aka samu a wasu daga cikin gangamin neman ƙuri'ar da PDP ta shirya. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da cikakken rahoto.
Mun ga wata tawaga ta wasu tsagerin yara 'yan afasa kowa ya rasa da ba mu saba ganin su a tarukanmu ba. Basu kama da tarukanmu ba, basu kama da yaranmu ba. Mun yi ƙananan hukumomi 30 da wani abu. A wannan ƙananan hukumomin biyu muka fara ganin wani abu ya sawo kai na ta'addanci. Domin mun bi sawu mun gane cewa ba ƴan jam'iyyar PDP bane ba ƴan konkusiya ba. To dama an sawo su ne cikin tsarin su zo su razana taron a sa guje-guje da hayaniya yanda taron zai hargitse kowa ya rude. Tunda muka fara ba mu daga kara ba. Gwamnatin jam'iyyar APC da ita jam'iyyar ta APC su muke zargi.
To amma Alhaji Mustapha Hamza Buhari ba kwana dake baiwa gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje shawara kan harkokin siyasa na cewa
a bangaren mu na jam'iyyar APC yau ina ga mun shiga kusan local gamman 26 a cikin jihar Kano, amma na tabbatar maka da cewa ba wanda zai ce yau wannan jirgin na Dr. Abdullahi Umar Ganduje da General Muhammadu Buhari.
To amma suna cewa kamar gashi kuma ku ne musu shukar bata gari a cikin tarukan su dan kawai ku bata musu suna.
Mu idan muka raina kasuwa ko sautu ba mai mata, ba wannan jam'iyya da muke kallo balle mai mata wata shuka, me za ka daure igiya da bayan gida? So dan ka ba mata tasu.
Baga zargin APC da shuka bata gari a fagen tarukan ta, jam'iyyar ta PDP ta yi zargin cewa hukumomin tsaro na ƴan sanda ne ke marawa jam'iyyar mai mulki baya. To amma kakakin rundunar ƴan sandan ta Kano DSP Haruna Abdullahi ya ce
hukumar ƴan sandan jihar Kano bata samu wannan korafi ba, kuma ka sani cewa mu muna ba da tsaro ne ga kowa da kowa, ba ma zabe, ba ma daukar bangare, mu na kowa ne, muna gudanar da aikin mu kaman yanda doka ta ce. Duk wanda ya zo wajen mu ya nemi mu bashi kariya dan wani gudanar da al'amuransa, kowaye za mu bashi. Akwai peace accord da aka yi signing, wato takardar yarjejeniya akan duk ƴan takara na jam'iyyu. Muna bibiyan abubuwan da kowa yake yi, kuma duk wanda muka same shi ya karya wata doka, hukumar ƴan sanda ba za ta kyale shi ba.
Akan daina zuwa ne a daidai lokacin da ake sa ran Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai ziyarci Kanon domin neman ƙuri'a talakawa a yau ɗin nan Alhamis. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla a gaida Mahmud, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan. Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zam kasawa ba.
Jama'a masu sauraro, barka ku da yau. Barka mu da saduwa da ku a shirin Nakasa ba kasawa ba. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa, inda bayanai ke nunin har yanzu da sauran rina a game da batun mutunta ƴancin na kasassu a matsayinsu na bil'adama. Kwarai yake ta wani bangare akwai alamun samun ci gaba idan aka kwatanta da shekarun baya. Sule Mumuni Barma ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke fatan ana shan hantsi lafiya. A yau za mu karkare hirar da muka yi da shugaban haɗakar ƙungiyoyin nakasassun jamhuriyar Nijar, Sido Nuhu Umaru, wanne yake ganin lokaci ya yi da ya kamata a ɗauki matakan fassarawa jama'a dokokin da ƙasashen duniya suka rattaba wa hannu a kan maganar mutunta ƴancin nakasassu. Saboda haka ya shawarci shirin na ƙasa ba kasawa ba ya haɗa gwiwa da masanan doka domin wannan aiki. Kodayake ya fara ne da yi mana bayani akan abubuwan da suka zanta da shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu lokacin da ya gayyaci na kasassu a fadarsa a albarkacin bikin sabuwar shekara, wato 2019.
Mun samu damar zantawa da shi shugaban kasa mai girma Alhaji Isu Muhammadu, ya saurari kuke-kukenmu, kuma mun sani lattijani mai cika alkawali. Muna nan muna jira muna da cikakken fatan alheri zuwa ga mutane masu nakasa duka, saboda insha Allah mun sani wannan abubuwan da muke nema ba dan saboda kanmu ne ba, ba dan saboda kungiyar mu ce ba, amma saboda mutane masu nakasa ta Niger, saboda ci gaban mutane masu nakasa ta Niger.
Na ganku a wurin wannan biki, wato shi shugaban kasa Isu Muhammadu da Prime Minister Birjira Fini sun saka tsakakai a matsayinka na shugaba, kuna tahira, kai amfani da wannan dama domin gabatar da waɗannan koke-koke?
Kwarai sosai. Shi da kanshi ma mai girma shugaban kasa ya ce na ji ku duka, duka koke-koken ku na ji, kuma insha Allah za a samu biyan bukata, kuma ni ban da shakkun cewar in Allah ya yarda muna samun biyan bukata, saboda ko kudaden da aka rage na gaya muku lokacin da muka wadan Birjira Fini nan take ya bada umurni ga ma'aikatun shi, yace maza-maza su yi aiki domin dawo da wannan alƙawalin wanda suka dauka. Insha Allah mu muna da ƙwarin gwiwa cewar insha Allah za a cimma manufa insha Allah.
Nawa ne ya kamata a fara bada a nan gaba a matsayin kudaden
tallafi? Alƙawalin da aka dauka shine daga miliyan 50 a daga wannan gidauniya akai ta miliyan 150. Shi ma miliyan 150 kin nan duka ministoci sun yi ittifakin cewar ba isa za ta yi ba, amma farawa za ta yi. Mu in an ba mu wannan, wallahi alhamdulillah mun gode, amma akwai wani abu, wani kuka da a gare mu wanda shi ma mun isa da shi ga mai girma shugaban kasa, shine doka wanda ke daidaita sa'a tsakanin mutane masu nakasa da sauran mutane wanda ba su da nakasa, wanda ake ma laws of legality de chance de personne handicapé. Yanzu haka wannan dokar tana cikin secretary general na gwamnati wanda suke dubin wannan dokar domin su tabbatar da ita. Wannan mu in sun tabbatar da wannan dokan alhamdulillah, gaskiya sun biya mana bukata, sai fatan alheri. Bangaren mutane masu nakasa muna kyautata zaton cewar insha Allah shekarun da suka saura insha Allah za mu cimma bukatun da muka sa gaba insha Allah.
Yaya hulɗa take tsakanin kungiyoyin nakasassun Niger da kungiyoyi masu zaman kansu na cikin gida ko har zuwa na kasa da kasa?
Koda yace ba mu samun tallafi kwarai, mu masu aiki da zuciya ne mutane masu nakasa. Kungiyar mu alaƙar mu da sauran kungiyoyi wallahi alhamdulillah sai hamdala. Yanzu muna ƙara haɓakar da hulɗa tsakanin kungiyar tamu da sauran kungiyoyi na harahulla da kuma kungiyoyi masu zaman kansu. Muna da manya-manyan abokan hulɗa guda biyu, ana ce ma guda CBM, guda kuma Humanity Inclusion, wanda da ana ce mishi Handicap International. To yanzu mun kulla hulɗa da Union European, kungiyar tarayyar Turai, wanda tun shekara yanzu wajen biyar muna aiki tare. Insha Allah muna nan muna fadadar da wannan hulɗa. Yanzu mun kai mun a daddiya kungiyar mutane masu nakasa ta Niger, mun kai babban matsayi Afirka, saboda mu ne ma ce rike da babban shugabancin haɗaddiyar kungiyar mutane masu nakasa ta Afirka gaba daya. Ka gani alhamdulillah an ci gaba kwarai a bangaren kungiya na mutane masu nakasa ta Niger.
Akwai wani kira da zaka yi zuwa ga mutanen da ke fama da nakasa?
Mutane masu fama da nakasa ko masu nakasa, saboda ni nakasa ban ganin nauyin ta, ma bale ce masu fama da ita, mutane masu nakasa zancewa, ni ina jin daɗin nakasa ta, don ba fama nake da ita ba. Ina kira gare su nakasan nan su maida ta kaman ba komai ce ba, su maida ta wata baiwa ce ma wanda Allah ya yi na mutum ya tsaya ya yi aiki kuma ya nuna duk da nakasan nan yana komai. Ni da ka gani nan ayyukan da na iya da yawa ne, saboda shi dukkan mutane masu nakasa ina sa kira gare su duk inda suke, su barbaran nan ga mutane wanda su ba su da gasa amma ana ganin su cin gari suna bara, su bar musu baran nan, ba abin yi ne ba. Mu komo mu gani mu dukkafa da addu'a, kuma mu dukkafa da gandida neman haƙoƙinmu wajen gwamnati ta cewar an taimaka muna, mun yi aiki kuma mun ci da zuhanmu ba tare da mun miƙa hannu ba. Wayan yara masu nakasa, dan Allah dan Annabi su taimaka su sasu lakwal, kar su gani dala ko dala biyu wanda suke samu ta hanyar bara, su je karatu. Ni inda an sani bara ne, yanzu da ai al'umma ba ta nan ga amfani da ni, to ina ganin yanzu ba iyaye ne kadai ba, har al'umma tana amfani da ni alhamdulillah, ba alfahari ba, amma godiya ga Allah. To shi sa yake ina kira yaro mai nakasa wanda take da shekara wanda ya kai a sashi lakol in ba sashi lakol ba to shine zai kuma cikin hanya yana bara gobe wanda mu ba mu san wannan don duk inda muryar radio nan take kai dan Allah dan annabi uwaye ku hudda yara masu nakasa kusa su lakol kar ku gani cewar nauyi ne zuwa kai su da dawowa lakol insha Allah wannan shine zai zama hutu gare ku gobe.
President Sido Nuhu Umaru, ina ga mun zo karshen wannan hira. Shin ya kake kallon shirin na kasa ba kasawa ba na muryar Amurka, kuma wace irin shawara kake bayarwa domin ƙara inganta shi yadda ake gabatar da wannan shiri?
To bari in maimaita godiya zuwa ga wannan rediyon da dukkan mutanen da suka samu ilimin kirkiro wannan na kasa ba kasawa ba. Yana cikin hanya ta ayar doka ta hudu na yarjejeniya wanda majalisar dinkin duniya ya taba mishi hannu, wanda ake mishi conversation relative to the person handicapped, wanda an sa mishi hannu a 14 da watan Disamba shekara 2006. A yanzu da nake muku zance kasashe 177 suka taba ma wannan yarjejeniya hannu ta tabbatar da dukkan haƙoƙin ɗan adam ana baima mutane masu nakasa wa'annan haƙoƙin. To ni ina ganin domin ƙara inganta wannan shirin naku, ko lissahi ko tunani ku gani wannan yarjejeniyar, a nemi masanan wannan yarjejeniyar, a yi shirye-shirye da yawa wanda suke wayar da mutane al'umman duniya kai bisa ga wannan yarjejeniyar da yaya za a iya aiwatar da shi cikin ƙasashe. Ina tabbatar muku da cewar akwai masana da yawa. Ni kan kaina wallahi ina da sani da yawa cikin wannan tsarin doka. To me yasa ba za a yi shirye-shirye da yawa ba bisa ayoyin doka na wannan yarjejeniyar domin al'umma su gane wannan ayar doka kuma a aiwatar da shi a cikin kasashen duniya duk gaba daya bisa ga cigaba mutane masu nakasa? Wannan yarjejeniya ya kunshi ayar doka guda 50 ne. Insha Allahu in an amince da wannan shawarar tawa, to insha Allahu mu muna shirye mu bada gudunmuwa domin tabbatar da shirye-shirye bisa fanni na wannan yarjejeniyar.
To masu sauraro, a nan muke kawo ƙarshen wannan shiri. Sai a makon gobe za ku ji abubuwan da nakasa suke cewa a Najeriya bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya saka hannu akan wata dokar da ke haramta musgunawa masu bukata ta musamman. A madadin shugaban haɗakar ƙungiyoyin nakasassun Nijar Sido Nuhu Umaru da abokan aiki na nan sashen Hausa, ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku, Allah ba mu alkhairi. Assalamu alaikum.
Madalla a gaida Sule. Yanzu kuma sai sharhin jaridun Ghana.
Da wannan labari, dangantar kasuwancin Ghana da kasar India na ƙara bunƙasa, za mu soma sharhin jaridun na yau daga jaridar Daily Graphic. Jaridar ta ce game da abin da jakadar kasar India a Ghana ya ce ne tsakanin watan Afrilu da Oktoba, ƙawancin kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu ya kai dala biliyan 2.6, inda India ke aikawa da kayan da ya kai dala biliyan 4.75 zuwa Ghana, ta kuma sayi kaya ɗin daga Ghana da ya kai na dala biliyan 2.15. A gaba wannan labarin ne an haramta ƙungiyoyin 'yan barandar siyasa. Wannan kaukira ne daga wasu ƙungiyoyi guda uku. Jaridar ta ce wasu ƙungiyoyi uku da suka haɗa da ta jam'iyyun siyasa, 'yan sanda da ƙungiyoyin 'yan ƙasa suke kiran a hana aika-aikan ƙungiyoyin 'yan barandar siyasa. Sun kace waɗannan ƙungiyoyi barazana ne ga tsaron ƙasa, don haka kar a yadda a ba su damar gudanar da harkokinsu. Sun yi wannan kiran ce a wurin wani taro akan ƙaruwan barazana na 'yan barandar siyasa wadda Majalisar Zaman Lafiyar Ƙasa ta shirya tare da taimako daga babban gidan jakadan kasar Burtaniya. Labari na gaba daga jaridar Daily Graphic ɗin ne wanda ke cewa 'yan gidan tsarka guda 6 sun samu horon aikin aski. Jaridar ta ce wasu 'yan gidan sarkasu shidda a gidan President Jamestown nan birnin Accra sun samu horon aikin aski yadda za su iya taimakawa kansu bayan sun gama zaman gidan sarkar. An dai shirya bayar da horon ne a bisa haɗin gwiwar gidan sarkar Jamestown da makarantar aikin baba da ƙungiyar masu aikin baba ɗin na ƙasar Ghana da masu wuraren aikin na baba. Ita kuwa jaridar Chronicle yau labarin da ta soma sharhinta da shine an soma aikin jigila na jirgin ƙasa daga Tema zuwa birnin Accra. Jaridar ta ce a ƙarshe dai an sake farfado da jigilar mutane ta jirgin ƙasa daga Accra zuwa Tema bayan an kwashe wata da watanni ba a gudanar da aiki, abinda ya kawo wa jama'a wani irin sauki ta wannan hanyar. Sai kuma wannan labari shi ma daga Chronicle yau ta samu izinin kotu ta kwato dukiyar Mensgood. Jaridar ta ce ofishin kula da tattalin arziki da yaki da miyagun ayyuka yoko a takaici ta samu izini daga wata babban kotu ta kwace duk dukiyoyi na filaye ne da motoci mallakan rusassan kamfanin nan da ke fataucin zinari Mensgood. Emon Juya ga jaridar Ghanaian Times yau labarin ta shine karamar hukumar Birekum ta baiwa dalibai 73 scholarship takardar ci gaba da neman ilimi. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaidar Ridwan, sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sayan Hausa na radio Joye America. Mai magana Hadi Kofan Sarki Daura. Allah ina so ku bani dama domin mun yi kira ga 'yan siyasa waɗanda suka hada da 'yan takarorin jam'iyyu duka 73 kenan da suka tsaya takarar shugaban kasa a Najeriya da abin da ya kawo har 'yan majalisun jihohi. Wannan kamfen da ake bai dace ba, ba haka ake siyasa ba. A rika cewa mutuncin juna, a rika yi wa mutane talakawa bayanin abin ci gaba, ba wannan ya soki wannan ba, wannan ya soki wannan, wannan ba siyasa ba ce ba. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayubu Garba Imam daga garin Kafin Madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau zan yi roƙo ne ma gwamnatin tarayya da kuma gwamnatinmu na jihar Bauchi, ma wasu mutanen karkara, abinda ya shafi mutanen garin Siri da kuma mutanen garin Miya a ƙaramar hukumar Ganjuwa a jihar Bauchi. Lallai muna so wa'innan gwamnati guda biyu na jihar Bauchi da kuma gwamnatin tarayya su ɗauki mana wani hanya da ya tashi daga garin Ganuru ya shiga garin Siri babba da kuma garin Mararaba ya shiga garin Miya. Lallai yin wannan hanyoyi guda biyu zai taimaka ma 'yan kasuwa da kuma ma'aikatan gwamnati da masu sana'a.
Kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labaru.
Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaba Donald Trump ya daɗa jaddada goyon bayan da yake bayarwa kan fafutukar farfaɗo da demokaradiyya a ƙasar Venezuela a yayin wata tattaunawa da jagoran 'yan adawa Juan Guaido wanda ya ayyana kansa a zaman shugaban ƙasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da kafar Twitter jiya Laraba wajen sake sa kafar wando guda da ɓangaren leƙen asirin tsaron ƙasar. Yana mai shiriritar da bayanan da ɓangaren ya yi kan ISIS da Koriya ta Arewa da kuma Iran. A wasu jerin saƙonnin Twitter, Trump ya alakanta wasu muhimman ci gaba da aka samu da namijin ƙoƙarin da ya yi a yayin da yake yin watsi da shugabannin sashen leƙen asirin tsaron ƙasar da cewa marasa basira ne. Shugabannin dogarawan tsaron gaba a Djibouti sun ce an gano gawarwakin bakin haure akalla 48 da suka mutu bayan da wasu jiragen ruwa biyu masu dauke da su suka tuntsire a tekun Bahar Al-Ahmar ko Red Sea a turanci ranar Talata. Wani jami'i wanda ya bukaci a sakai sunansa ya gaya wa sashen Somalian Tinamudiyar Amurka cewa mutane 16 ne da ke cikin jirgin ne kawai suka rayu. Ƙungiyar tarayyar Turai EU jiya Laraba ta yi shakulatun ɓangaro da yunkurin Birtaniya na neman a sake lale a daidaitawar da aka cimma kan sharuɗan ficewarta daga ƙungiyar ta EU.
Masu sauraro, nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau. sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da lafiya uwar jiki na Hauwa Umar. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya da kuma CD da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na yau, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai an jima.